أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta talata ranar biyu ga watan Ramadan ta wannan shekara ta 1437. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya a jiya cikin suratul Fatiha. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
نعم من يمغانا جيا أكم معنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بمقارسة bayani lokaci yayin muka tashi insha Allah za mu daura daga inda muka tsaya. Ar-Rahman Ar-Rahim wato allazi wasi'at rahmatuhu kulla shay'in, wanda rahamansa ta yalwaci komai da komai, shine ma'anar Ar-Rahman a fassarar wasu malamai. Wa amma fadluhu jami'al anam, wanda falalansa ta zama dukkan tahalikai. Bima an'ama ala ibadihi min al-khalqi wal rizq wal hidayati ila sa'adati ad-darain, bisa ga abin da ya ni'ima da shi ga bayinsa na halittarsu, azurta su, shiryar da su, ba su arzikin duniya da na lahira. وهو الرب الجليل عظيم الرحمة دائم الإحسان. شيني أبنجي واندي يكي مجرما مجرما الرحمة ممدوميا شوتتا وانا إذا أوكا فسر الرحمة نرحمان درهيم دب يا حدوان رحمته في الدنيا لجميع المخلوقات. رحمة سعى دنيا تدكم وتأبادا لأتحاليك duk wani abu da ya halitta, ko mai bin sa ne, ko mai saba masa ne, ko mai imani da shi ne, ko wanda bai imani da shi bane, duk abin da kaga Allah subhanahu wataala kaga wani halittan Allah ya samu, to rahamar Allah ce ta bashi. Saboda haka Allah shi yasa a Hausa ake ce mai gamammiyar kyauta a duniya. Gamammiyar kyauta yana ba mu wanda yake so, yana ba wanda baya so, yana ba mai masa biyayya, yana ba wanda baya masa biyayya. Sai ka gama duk abin da za ka yi na sabawa Allah, Allah kuma bai yanke maka ci ba, bai yanke ma sha ba, bai yanke ma lafiya ba, bai yanke maka arziki ba, saboda yayi alƙawarin kowa da kowa zai bashi, ba dan ma dan kar mutane su lalace gaba daya ba su idin Allah. Allah ya ce da wanda ya kafirce ma shi na special kyauta zai samu. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا ومعارج من فضة عليها يظهرون. سي مسنيا ما وند سك كافر سي ما الله جدن نذهب ذا فضة زيناريا ذا أزرفا وند لا تلقى تاكا ما تاكا لن زيناريا ذا أزرفا سوى جدن وتو ذا الله سبحانه وتعالى بعد أن كرمتا نسزم أمة واحدة سزم دكا سكا فريبا wanda dai ya kafirce mu Allah, sai Allah ya ba shi ni'ima. Saboda ne ni'ima ce wanda take da limit. Iyakacin rayuwanka kai rayuwa shekara 100, a cikin rayuwa shekara 100 shekara 20 baka san me kake yi ba, domin wannan baka san dadin rayuwa a cikin su ba. Shekara ne na yaranta baka san me rayuwa ba, ma kana ta girman kai. Daga inda ka cika shekara 20 zuwa sama zuwa ka kai shekara 50 lokacin ka san daɗin duniya, daga inda shekara 50 ta wuce ka shiga matsala, kufa ya shigo jin dadin gaboki ya fara raguwa jin dadin ido ya fara raguwa jin dadin dan kanonka ya fara raguwa saboda haka kwatan da dadin ka a rayuwa in ka shekara na shekara 30 ne daga lokacin da kake yara ita zuwa to lahira fa miliyoyin shekaru ne bila haddi saboda haka ai dan wannan jin dadi sai Allah ya baka yanda kake so to shi yasa aka ce wa Allah ar-rahman ne gaman min jin kai a duniya ar-rahim mai keɓaɓɓiyar jin kai a lahira shi yasa aka ce masa ar-rahim wanda jin kansa a lahira keɓantacce ne wato baya ba da jin kai sai ga baya ba da jin kai sai ga waɗanda suka bi shi su kadai ne yake ba su jin kai sai wanda suka yi aiki na gari dan kan an je lahira kuma shikenan wanda bai yi abu na gari ba baya da rabo a gurin Allah shi yasa aka kira Allah a lokacin a wannan hali aka ce masa ar-rahim maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin a wata kira'a maliki yawmiddin mamallakin ranar lahira mamallakin ranar sakamako shine ya mallaki ranar lahira ba shi ya mallaki ranar duniya ma amma ma'ana a ranar lahira a duniya Allah ya raba mulki ya sassamba kowa ya sassamba mutane kowan mu ya ba ya san masa mulki ko ba ka mulkin kowa kana mulkin gidanka da matanka da iyalanka da ƴaƴanka akwai mai anguwa akwai kansila akwai chairman akwai hakimi akwai dagaci akwai sarki akwai mai za a ce babban sarki sarki mai daraja kaza duk wannan a duniya ne idan an je lahira babu sake jin wani karwai wani sarki kaza sarki kaza sai maliki yawmiddin sarki a ranar lahira wanda babu wani sarki sai shi don zai yi wani babban declaration shine ya tambayi duk halittu liman al-mulku al-yaw yau mulki nawa ne ba wanda zai amsa amsawa ma ya gagara Allah ya ce liman al-mulku al-yaw yau mulki nawa ne yau mulki nawa ne ba wanda zai amsa shiru sai shi da kansa zai amsa wa kansa ya ce lillahi al-wahidul qahhar mulki na Allah ne makadaici mai rudai to ya kan kace malik yawmiddin sarki ranar lahira yayi in kace maliki yawmiddin mamallakin ranar lahira wato a ranar lahira ba wani mai mallakan ta sai shi Allah subhanahu wataala saboda haka shi Allah subhanahu wataala ki ya mallaki wannan rana shine ne tasarrufi a cikin sa kamar yanda yake yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranan da wata rai ba ta mallakan komai wa wata rai uba ba ruwansa da tsada ba ruwansa da uba mace ba ruwanta da miji miji ba ruwansa da mata sai Allah ya gama hukunci in ya hada ku ya hada ku in ya raba ku ya raba ku har abada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke wa bauta ya ubangiji kai kadai ne muke bauta mu bauta ta shafi abubuwa da yawa akwai bauta ta fuskan ibadat akwai bauta ta fuskan mu'amalat bauta ta fuskan ibadat sallah azumi zakka haji tauhidi da sauransu zikirori istighfarori salatai wannan bauta ne ta fuskan ibadat bauta ta fuskan mu'amalat abinda ya shafi yanda Allah ya ce ka zauna da sauran halittu yanda Allah ya ce ka yi hulɗa a cikin hidimominka wannan ita ce bauta ta fuskan mu'amala shi yasa aka ce mutum yakan yi aiki irin aikin duniya sannan kuma ya samu lada irin ta lahira aiki ne irin na duniya amma kuma yana da lada a kansa kamar me cin abinci cin abinci ba wani wanda zai baka lada wai dan ka ci abinci ka ci abinci ka biya bukatun kanka amma sai ka ci abinci ta yanda Allah ya ce ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara ka sa abinci a gabanka ka fara da bismillah ka ci da hannun dama ka ci gabanka da ka gama ka ce alhamdulillah to sai a baka lada kuma abinci ka ci saboda me kayi bauta ta fuskan mu'amala yanayin yanda kai mu'amala da abincin yanayin yanda Allah yake ayi bauta ta fuskar mu'amala a kasuwancin ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji dan mutum samhan iza ba'a samhan iza tara samhan iza qaba. Allah ya ji dan bawa mai saukin hali in ya tayar, mai sauki in ya saya, mai kuma sauki in ya zo neman biyan bashi. To haka in kai hulɗa irin ta wannan fuska ka tausasa wa bayin Allah sai ya zama kayan ibada. Bauta ta fuskar zamantakewanka da matarka ta ba ta haƙoƙinta kayan ibada. Bauta ta fuskar zamanka da maƙwabcinka ta tafiyar da zama da maƙwabta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce baka cutar da shi ba. To kaga nan ma kayi ibada. Bauta ta fuskar zamantakewanka da ‘ya’yanka duka. Bauta ta fuskar mu’amalanka da shugabanninka duk waɗannan ɓangaren mu’amala ne shi ma ibada. Saboda haka muna bauta maka kai kaɗai ya Ubangiji. Cikin waɗannan abubuwa duka kai ne muke bin umarninka, shi ne iyaka na abu. Ta ibada kai kaɗai muke wa ibada, ba mu haɗa ka da waninka wajen bauta. Ta wajen mu’amala yadda kace haka muke yi. Wa iyaka nasta'inu, kai kaɗai muke neman taimakonka, ba ma neman taimakon kowa sai Allah. Wannan akwai haƙiƙatan akwai majazin. Yanzu ka ce wane taimake ni ka ɗora mun kaya, ka yi shirka? Ka ne za ka ka ne ni taimakon wani Allah? Wannan taimako ne majazi, taimakon yadda umarnin Allah cikin taimaka masa. Amma asalin wanda zai ba shi dama ya taimake ka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. A hakan ma Allah ne ya taimake ka ta hanyar wannan bawan Allah. Wannan shi ne farko bambancin ma har tsakanin abinda ake ce ma tawassuli. Tawassuli da wasu suke ta surutu a kai, ba abinda yasa suke surutu a kansu sai jahilci. Za mu zo a cikin fatan nan ma akwai tawassuli. Ma'anar tawassuli kawai ba wai shi wanda ka yi tawassuli da shi zai yi aikin ba. Shi kuma ba shi kake roƙo ba. Kamar yanzu idan ka ce wai sai wasu suka bambance wai tsakanin tawassuli da aikin ka na gari da tawassuli da wani bawan Allah, wannan duka da kaka dawo ne, duk ɗaya ne. Tawassuli da ayyukan ka na gari kai ne ma kai aikin, ka yi sallah, ka yi azumi, ka yi zakka, kace Allah don sallan da nayin nan Allah ka mun kaza, ko don azumin da na yin nan Allah ka mun kaza, ko don hajjin da na yin nan Allah ka mun kaza. Sai suka ce sun yarda da wannan, kowa ma ya yarda da wannan, mu ma mun yarda da wannan, duk ɗaya ne. To tawassuli da bayin Allah ba, ka ce wannan bai halaka ba. Wanda duka wannan tafiya kuskuren fahimta ne kawai yake samun wasu mutane, amma shi ai ko Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin التوسل والوسيلة للتاسس التوسل والوسيلة يتي ياها لا تكي نيمن الفرما دا البركة واني دا الفرما واني يتي كمان كتي دن البركة النبي هو دن إيمان كدا النبي ويتي كما إن كتي كايما دن النبي ما أي دن إيمان كدا النبي دن إن بكي إيمان دا النبي فلا كتي الله دن النبي ما هو فلا كتي كاي دن النبي سوى دا كتاك وانا شيني ما babba cikin tafiya irin wadda ta dan saba da samu, amma ga abin da ya faɗa. Saboda haka abin kuma yana da bambanci da bautan wani Allah. Bautan wani Allah ka rinka ganin wani Allah shi yake da tasiri, shi zai maka abu, ba Allah ba. Wannan ya zama bautan wani Allah. Amma ina ma wanda ka ce Allah don wani, ai Allah ne ka ce wa ka fara gabatarwa, Allah don manzon Allah ko misali, ko don darajar manzon Allah. Allah yana roƙonka dan darajar da kai wa manzon Allah. To Ibn Taymiyyah ya ce ai darajar ta Allah, don haka in kai kai babban tawassuli da Allah kuma za ka samu babban lada. Haka ya faɗa. Saboda haka gurin ka kyautata fahimta da karatu mai kyau. Kai kaɗai muke wa bauta, kai kaɗai muke neman taimakonka. Idan ka ga ka shiga layin kafirci, kamar ka kira wani Allah kamar Hubal, Lata, Uzza, Manata, wani aljani, wani shaytani, kace ya maka kaza. To shaytan zai iya ceto a lahira? Wani aljani zai iya ceto a lahira? Wani gunki zai iya ceto a lahira? Amma annabi zai ceto a lahira? Ashe kaga annabi yana da daraja a wurin Allah da zai intabenta, zai intabenta. Gunki fa baya da wannan daraja din. Saboda haka akwai bambanci tsakanin wancan da wannan. Wato muna shebance kada ibada ya kai Allah, muna shebance kada neman taimako ba ma bauta ma wani sai kai kadanka. Muna kaskas da kai gare ka, muna jin tsoron ka, muna kin wanda ya saba maka. Shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'am. To kai kaja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Ubangiji, ka shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici. Ka shiryar da mu tafarkinka wanda yake madaidaici. Ai dullana wa arshidna ya Rabbi ila tariqikal haqqi wa dinikal mustaqim. Ya Ubangiji, ka shiryar da mu, ka ganar da mu tafarkinka wanda yake na gaskiya, ka nuna mana addininka wanda yake madaidaici. Wa sabbitna ala al-islam, ka tabbatar da mu akan musulunci. Allazi ba'atha bihi anbiya'aka wa rusulak, wanda ka aiko annabawanka da manzanninka da shi. Wa arsalta bihi khataman mursalina, ka aiko cikamakin manzanni da shi. Wa ja'alna ka sanya mu mimman salaka tariqal muqarrabina, daga cikin wanda ya shiga tafarkin wa'inda suke abun kusantawa zuwa gare ka. Na'am.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تو أنت صراط المستقيم الله كثير من سفرك إنك وان ديك مدينيك تو أنا أشكم فاتحة أنا توصل لي جزو أشكم فاتحة ساتي الله يشير دك سفرك إنك مدينيك بغانا يسأل سفرك وين سفرك الله. Amma sai aka nasabta tafarkin zuwa ga wasu bayin Allah kuma aka ce siratal ladina an'amta alaihi, tafarkin kan nan bayanin sa wanda muke nufi wato tafarkin wayannan, tafarkin wasu mutane wadannan da kai musu ni'ima. Kaga an jawo wani, an jawo wani Allah ko ana nuna ma Allah wasu mutane. Siratal ladina an amsa alaihim, tafarkin nan shine tafarkin wadannan. Da baza da ba a sa wani bawan Allah ya shiga tsakani da Allah, ko a kawo shi a matsayin a nuna wa Allah darajarsa a gurin Allah, a ce dan darajarsa a gurin Allah. Da Allah sai ya ce ihdinas siratal mustaqim, sai ya ce siratal ladhi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, domin akwai inda ya faɗi haka. Ko ba haka ba? Tafarkin Allah wanda yake da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa. Sai yace amma anan siratal ladina an'amta alaihim, tafarkin wadannan da kai musu ni'ima. To kar mu nemi wani malami ya fassara balle a ce ko ya faɗi abin da ransa yake so. Bari mu koma ga Al-Qur'ani ya fassara kansa da kansa. Da Allah yace siratal ladina an'amta alaihim, ya Ubangiji suwaye alladina an'amta alaihim. To Qur'ani zai gaya mana suwaye Allah yake nufi da alladina an'amta alai. Allah yace wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina, kunji allazina irin wannan ana amallahu alaihim, kunji an amta alaihim. To sai Allah yace minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa zalika alfadlu minallah wa kafa billahi alima. Wato ashe allazina an'amta alaihim anan qur'ani ya zama suwaye siratal ladina an'amta alaihim, tafarkin wayannan da kai musu ni'ima. A a dukkan mu ai an mana ni'ima a cikin mu wanda Allah bai masa ni'ima ba? Babu. Ashe wata ni'ima ce ta musamman, wannan special ni'ima ce wanda ba kowa ne aka masa ba. Wannan ni'ima ita ce ni'imar annabta da ni'imar manzanci da ni'imar walittaka da ni'iman shahada. Don haka da nan Allah yace allazina an'amta alaihim san sai muka ji Allah yana cewa wa man yuti illaha war rasula wanda yabi Allah yabi manzon Allah fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim wadannan suna tare da wadanda Allah yayi musu ni'ima suwaye wadanda Allah yayi musu ni'ima sai Allah yace minan nabiyina daga kaman annabawa kaga wannan ni'ima ni'ima ce ta annabta wasiddiqina da manyan waliyan Allah sune siddiqina ba su kai darajar annabta ba duk wani annabi siddiqi ne duk wani mursali kuma nabiyi ne haka abin yake hawa har zuwa san karewa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai wanda yake siddiqi ne ba nabiyi ba akwai wanda yake siddiqi ne nabiyi kamar yadda Allah ya faɗa akan wasu annabawa siddiqan nabiyya siddiqan nabiyya to amma Maryamu fa siddiqa siddiqa ce ko ba siddiqa ba nabiyya ce saboda haka iyakacin martaban ta siddiqiya ne sayyidina Abubakar siddiqu ne ko ba siddiqu ba nabiyyu ne su sayyidina Umar siddiqai ne su sayyidina Usman siddiqai ne sayyidina Ali siddiqi ne sayyidina Hassan siddiqi ne sayyidina Hussein siddiqi ne asharatu mubashirina bil janna siddiqai ne to sai Allah yake wayannan ka nemi kusanci ga Allah ta hanyar su shine take fada anan Allah tafarkin fa da za ka sani tafarkin nan naka wanda wayannan kace su fi kira zuwa gare shi sune annabawa wasiddiqina da siddiqai washuhada'i da shahidai wasalihina da kuma duk mutanen kirki zababbu a wurinka sai kuma Allah ya ce wa sunna ulaika rafiqa wayannan idan sun zama sune jagoranka hasuna ulaika rafiqa wayannan sun yi kyawu su zama sune jagoranka zuwa ga Allah a lahira shine ma'anar wa sunna ulaika rafiqa wayannan sai sune abokan tafiyarsa a ganka da su a lahira tare Allah ya ganka tare da wayannan a matsayin jagorori su kai sa abokan kai sa in jagorori shin kan sun zama wasilar ka zuwa ga Allah ko ba su zama wasilar ka zuwa ga Allah saboda haka mu rinka kyautata karatu mu rinka fahimtar inda Qur'ani ya doka غير المغضوب عليهم shine muka ce a cikin suratul fatiha har yanzu akwai wato bayan bushara na cewa alaka da mutanen kirki akwai kuma tarihi fadin mutanen banza da yanda suka rayu shine aka ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin banda wanda kai fushi da su yahudawa kenan sune wanda ghadiballahu alaihim Allah ya yi fushi da su saboda laifukan masu dimbin yawa har kashe annabawa sun yi sun kashe annabi Zakariya sun kashe annabi Yahaya sun yi barna mai dimbin yawa a bayan ƙasa su suka kawo duk wani sharri da kake gani a duniya Yahuda ne suka kawo shi yasa Allah ya kira su waɗanda ya yi fushi da su ghairul maghdubi alaihim banda wanda kai fushi da su to in kace a fassara su waye ake fushi da su an rinka maka tarihin Yahuda kenan kaga a ciki akwai tarihi a cikin fatiha wala dhalin banda wanda suke batasu wanda an nuna musu hanya mai kyau albarkun su bisa suka kauce mata suka halaka suka bata su ne nasara na'am
bismillahir rahmanir rahim ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة وأن سورة أنا سننتدى سورة البقرة مدنية سورة كانت تسوق مدينة وأن دعايو ينسى ɗari biyu ne da 87 wannan sura tana daga cikin mafi tsawo daga cikin surorin alqur'ani mai girma gaba ɗaya babu wata sura alqur'ani wanda ta kai wannan sura girma tana magana akan abin da ya shafi kafa shari'ar musulunci kamar yadda duk surorin madina mafi yawanci suna magana akan shari'o'i na musulunci dokoki na musulunci wanda an riga an saba daular musulunci a Makka ana fama da kafirai ana ma kokarin a gaya musu tauhidi ana kokarin ma a tabbatar musu su yadda da samuwar Allah shi kadai su kore dukkan gumaka su kore duk wasu abin da za a yi shirka da su wa Allah sai Allah shi kadai abinda ake ta fama kenan a Makka su yadda ma da annabin manzon Allah din faman da ake ta yi kenan dan haka surorin Makka suka yi ta magana kuli ya yawal kafiru da sauran duk ana magana ne akan waɗanda suke bautan wani Allah ya zasu dawo hanya amma Madina har manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallama an karbe shi ya samu kafa wajen da za a zauna ya kafa masallaci ya kafa makaranta ya duk abubuwa tsare-tsaren yaki tsare-tsaren zakka sauran su duka sai akai ta kawowa kuma yanda za a yi ta tafi yadda daular musulunci ta tafi lafiya to dan haka suran Madina suke maganganu sun fi maganganu akan abin da ya shafi shari'a daula mulki tsarin zamantakewar al'umma kamar abin da wannan sura ta kunsa in mun bi su dai dalla dalla akwai abin da ya shafi aqidodi wanda shine tauhidi kadaita Allah akwai ibadodi mun fade su dazu akwai mu'amaloli mun fade su dazu akwai akhlaq dabi'o'i dabi'a tana bambanci wani lokaci takan musharaka da mu'amala dabi'a hali ya zama kana da dabi'a ta gari hali na gari akwai cikin wannan sura al'amuran da ya shafi nizamul usra zamantakewar iyali akwai a cikin wannan sura abin da ya shafi daibo saki bayan mare musulunci ya tsara wannan saboda shi musulunci addini ne wanda yake mai kyawun tsari aure alaka ne na zaman zo mu zauna kuma kowanne daga cikinku yana da freedom na in zaman ya masa daɗi ya gamsar da shi kai ba za a tallafa maka daga ka aure mace ka aure ta har abada kenan ba sai ta cutar da kai dan ki tusa maka baki ciki sai ta aikata abin da ta ga dama kuma musulunci sai ba rabuwa wannan tsarin sun bai mai kama da tsarin Allah ba duk wanda yace wai aje wai akwai wani abu wai kai ka zauna da wani kuma ba rabuwa har abada komai ya maka a wannan bai kama da tsarin ya sanin ma ya kamata tsari na hankali ma bai dace da wannan tsari dan ba wani tsari da yazo haka duk ba wani addini da yazo da wannan tsari sai dai a kinkiro a danganta wa addini to zamane na alaka ta soyayya da kauna idan ya zama akwai amfanar juna da kyautata wa juna da kyautata zato wa juna da gyara halin zaman takewa din da tarbiyyar yaya to wannan abokiyar zama kaga zaka iya zama da ita sai ka ci gaba da zama illa har lokacin da Allah zai kawo karshen rayuwa idan ka ga abin da ka jawo wa kanka kai ne kaje kace kana so ko ka jawo wa kanka sai ka ga kuma ya zo dan ya tarwatsa maka rayuwa ya bata maka zuriya ya lalata maka tarbiyyar yaya ya zubar ma da mutunci sai a ce ka zauna da shi dole a dan haka kawai a lokacin sai ka sallame shi ka nemi wanda zai yi zaman da kai ya maka daɗi yayi daidai da kai kuma yayi daidai da shari'a haka ita ma an yadda ka auro ta ka kawo ta gida ka zauna da ita da ta yi tsammani in ta zo akwai tausayi akwai kyautatawa akwai ya kamata akwai mutuntawa sai ta zo ta same ka ba tausayi ba kyautatawa ba mutuntawa cin mutunci duka zagi barin ta da yunwa barin ta cikin rashin sutura wayannan su ne haƙoƙin da aka ɗora maka ka yi kai tun da abubuwan da aka ɗora maka ka yi kenan to kai baka yi ba in baka yi ba to tana da yanci ta je ta gabatar da complaint cewa ta rasa ɗaya daga cikin waɗannan ta rasa mutunci kamar duka da zagi da cin mutunci da zagin iyaye da wulaƙanci ko ta rasa abinci wanda Allah ya ɗora kai za ka baka ta ci ba ita za ta baka ba ko ta rasa sutura dama Allah sai ya ɗora maka ko ka kasu za ku sama mata mahalli ba gida ne dai ka ce mata ta je ta kama haya ba ruwanka to irin wayannan duka idan ta je ta gabatar to kai ma sai a ce to tana da haƙƙi ta je ta zaɓi wani daban ta je ta zauna. ku kaga an gina zama kenan mai ma'ana. Amma in aka ce zaman shigan sojan ba ta kare in ji Hausawa, to ai za a yi kusa don wani zai kashe wani, saboda yana ganin ya gaji da irin yanayin ɗabi'arsa. To da ita shari'ar musulunci ba ta tsora akan irin wannan ba. To a cikin wannan sura akwai maganan saki, akwai maganan idda. A cikin wannan sura akwai maganan idda. Maganan idda, dalilin idda, kun yi zama da ita, kana saduwa da ita, kun rabu. A shari'ar musulunci ba a son a samu ɗaukar zuriyan wani a kai mawani. Kowa ba a son ya zamanto ya je gidan wasu sai gidansu. Kai daidai kamar kai ka ce kai ba ɗan wani ne, ɗan wani ne ma har manzo Allah ya kira shi nau'i na kafirci. Ya ce kai man nusiba ila ghayri abihi fa alayhi la'natullah, wanda duk aka ce masa shi ba ɗan ubansa ba ne, aka danganta shi da wani uba ya ɗauka, kamar yanzu ƴan shamiya wani haka kawai sai ya ga ya raina ubansa talaka ne, sai ce shi ɗan wani mutum ne daban, ko gurgu ne ko kuturu ne. Kai ko yaya babanka ya ce shi ne babanka, shi Allah haka Allah ya so ya fito da kai ta wannan layin, don haka kawai ka yarda shi ne mahaifinka. To wanda duk aka danganta zuwa ga babansa ba wani babansa, to ya halaka in har ya zo. To shi tsarin iyali yana bukatan kowa a san nasabarsa. Don haka akwai period inda idan measles jini haila bai fita ba, wannan period ana tarar akwai ciki. Don haka za ka ce a kiyaye waɗannan tsawon lokacin, kada a je a ba ma wani daman ya auri mace ya sadu da ita a wannan lokaci, sai an wanke, an yi cleaning na womb na mace, an wanke mahaifanta, an tabbatar yanzu duk wani abu na mijin baya babu shi. To sannan sai a ba da dama wani miji kuma shi kuma ya shigo. Shi ne ma'anin idda, dalilin idda kenan. A zauna a samu wannan clinic din tsakanin wannan family da wannan, tsakanin wannan miji da wannan miji. To wannan sura za ta yi magana a kai, da kuma wasu hukuncen shari'a da yawa. Sannan ta yi fara magana ne ita kanta da sifan mumini, waye mumini, da bambanta ma'anan sifan mumini da kafiri da kuma munafiki. Mumini daban, kafiri daban, munafiki daban, da kuma faɗin abubuwa na ɗabi'o'i marasa daɗi na ɗan adam wanda yake yi na munafinci. Suran ta yi magana a kan ahalin kitabi, musamman Yahudawa. Ta yi magana game da makircinsu da sharrorinsu da ha'incinsu da yaudararsu da damfararsu da warware alƙawuran da suka yi wa Allah da munanan laifuffukan da suka aikata a bayan ƙasa, har Allah ya fushi da su ya kore annabta daga layinsu. Sannan kuma a ƙarshe surar ta sake dawowa a kan abin da ya shafi shari'a da mu'amala da sauransu. Ta yi magana a kan hukunce-hukunce irin na ta'azumi da hajji da umra da jihadi don ɗaukaka addinin Allah. Ta yi magana a kan abin da ya shafi shayarwa. Ta yi magana a kan haramcin aurarruka, wasu irin aurarraki da mutane suke yi. Ta yi magana a kan riba, interest, cin kuɗi haka kawai ka zauna kai ba ka aikin komai, sai dai ka sa mutane talaka ka bashi, in ka bashi ka ƙara masa talauci, ka ce kuma yanzu dubu ɗaya ka bashi, ka ce yanzu haka dubu ɗaya da ɗari biyu. Kai ba ka yi komai ba, shi kansa ya zo ya karɓi bashin nan ne don ya sassauta wa kansa rayuwa, in ya samu ya za ka ƙara masa kuma, ka sake neman sa cikin talauci, ya sake kalato wani kuɗi kuma ya haɗa da kuɗin da ka bashi ya baka. Wannan sata ne, zalunci ne, shari'ar musulunci ta bata yarda da wannan ba. Sai dai idan za ka bashi jari ne zai juya ya kasuwanci ku ci riba, wannan ya an yarda. Amma kawai kai ba jari ba, ba kasuwanci ba, bashi da sunan bashi ga ba mutum kuɗi, sannan ka je ka ƙara masa wani kuɗi a kai, to babban zalunci ne. Yahudawa ne sun kawo shi. Wannan sura ta yi magana a kan haramcinsa. Ta yi magana game da gargaɗi game da ranar tashin alƙiyama da abin da yake cikin ranar tashin alƙiyama na tsorace-tsorace. Sannan ta yi maganar sifofin wuta da sifofin aljanna. An kira suran da suna suran Baƙara, surat al-Baqarah. Ma'ana al-Baqarah saniya. Amma ba wai ana nufin wannan surar saniya bane. Ko surar da za a ambaci halayen saniya ba. Don wani yaji ake surar saniya saboda ce saniya mai kaho, mai kaza, ko ba shi ne asalin ma'anar cewa surar al-Baqarah ba. A'a, ma'anarsa surar mu'jizar saniya. Mu'jizar da Allah ya bayyanar a hannun Annabi Musa ta hanyar saniya. Kisa aka ce mata surar Baqara ba wai surar da za a yi tarihin saniya ba. Na'am. Don tunawa da mu'jizar nan babba wanda ta bayyana a hannun bada'in abokin zancen Allah subhanahu wa ta'ala Annabi Musa alaihi salam. Lokacin da mutanensa suna musun tashi bayan mutuwa. To sai ga shi ɗaya daga cikin Yahudawa ya kashe wani, ya ɓuya ba a gane waye ya kashe wani ba. An ga mutum gawa an kashe shi. Allah sai ya yi amfani da wannan dama don ya nuna ma Bani Isra'ila shi ke rayawa. Shi yake sa magana. Don haka da suka kasa wane ne ya kashe sai aka sa Allah subhanahu wataala yake a nemi saniya a yanka. Idan an yanka a ɗauki naman da ya fi kyau ya fi laushi a jikinta shi ne aka ce harshen ta ne. A bugi wanda ya mutu da wannan harshe ɗin. Kaga Allah na son ya haɗa wani communication sai aka ɗauki asalin wayan communication na bakin saniya. Aka buki wanda yake communicator shi mutum. Kuma bayan ya riga ya mutu aka ce a buge shi da harshen. Da aka buge shi da harshen kuma sai aka nuna Allah ya sa masa rai ya tashi daga matattu ya zauna ya ce wane ne ya kashe ni sannan ya koma ya mutu. Allah ya nuna yana raye matacce su da kansu su gani Allah ya wakilin Allah Annabi Musa ya ta da wani mutum da ya mutu. Su tabbatar ashe abinda Annabi Musa ke gaya musu Allah zai tayar da kai a ma hisabi gashi an fara a duniya. An tada wanda ya mutu ya faɗi abin da ya faru shi kenan hisabi ya tabbata kan wanda ya kashe shi aka samo wanda ya kashe shi din. To shi yasa aka sa mata sura suna da surar Baqara sunan surar mu'jizar Annabi Musa alaihi salam ta saniya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Alifu da lam mai madda da mim mai madda. Wannan harufa harufofi ne na Larabci amma saboda wato abin gidan da hankalin Larabawa sun saba magana irin nasu su zauna su yi magana wannan sai ma wannan kaza wannan sai wannan kaza. Dan a nuna wannan zance ne na Allah ba irin zancen Larabawa ba. Sai Qur'anin ya kawo wani lafazin da ba saba jin irinsa ba. Ba a saba magana irin wannan ba. Alif Lam Mim ba saba jin irin wannan ba. Ba wanda ya fara yin irin wannan magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka wannan ya likitar da hankalin Larabawa suka ce to wannan wani irin magana ne? Me ya haka? Kuma sai aka ja hankalinsu daga faɗin haka ba su gane irin wani sauti ba ne, wani irin magana ba ne, me ake nufi da haka? Sai suka ba da hankalinsu, suka ba da kunnuwansu. Sai Allah ya ce musu zalikal kitabu la rayba fihi. Wannan littafi da kuke jin ana karanta muku. Kamar ka ce ku ba ni hankalinku nan. Sai da aka ba ta hankali kace wannan littafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta muku la raiba fihi babu wani shakka a cikin sa annahu min indillah. Dan haka fas waqafi ma yana da nashi tasiri wajen fassara. Za ka karanta alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zaka iya karanta alif lam mim zalikal kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin qira'u ina guda biyu sai sai ake sa dige dige nan kwaya uku a raba tsakanin wannan da wannan in kai wakafi akan daya ba za ka yi wakafi akan dayan ba idza waqafta ala al waqf al awwal fala budda an tasila al thani wa idza waqafta ala al waqf al thani fala budda an tasila al awwal to in an yi haka mufassara ta kan babbanta ko da yake ma'ana tana iya zama daya alif lam mim zalika al kitab la raib wannan litafi ba shakka annahu min indillah cewa daga wurin Allah yake fihi hudan lil muttaqin a cikin sa akwai shiriya ga wanda suka ji tsoron Allah ko alif lam mim zalika al kitab la raib fihi alif lam mim wannan littafi babu wani shakka a cikin sa gaskiya ne daga Allah yake hudan lil muttaqin littafin nan shiriya ne ga masu tsoron Allah shine bambancin wajen kirawoyin guda biyu malamai sun yi tafassara alif suka ce Allah lam suka ce la ilaha illa huwa mim suka ce muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka an yi tafassara akan wannan harufa kowa da irin yanda yake kallon harafin alif Allah lam la ilaha illa huwa mim muhammadur rasulullah to amma dai duk fassarorin da aka yi tayi karshe abinda ake cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ya san abinda yake nufi da wannan amma kusan malamai sun yi ijma'i akan cewa alif lam mim din nan qalu bane ne Allah yake wa larabawa ku ai larabawa ne ku ba ku san alqur'ani ba kun ce ba littafi ne daga wurin Allah ba ko kun ce ba littafi ne daga wurin Allah ba to ga da alif muka yi shi da lam da mim da ta da ha da ya da sa da ai da qaf da sauransu waɗannan su ne muka hada muka yi qur'ani harufu harufu ne ga harufa muqaddara ne ga sunan a gaban ku ku yi constructing naku waɗannan harufan ku sau ku rubuta naku alqur'ani kaman wannan ku kawo tunda kun ce annabi ne yake kira tunda dan uwanku ne balarabe kuma to ga harufan nan an baku kuma ku je ku hada naku ku kawo mu gani idan kun kawo mun gani mun shi kenan sai ku ce ai kuma gashi kun yi alqur'ani annabi ma shi ya kirkira in ba ku iya ba fa kun san ƙarya ne lokacin mu da muke gabatar da wannan tafsiri a gidan radio blog FM ya kawo ƙarshe don haka mun ɗauki dama za mu rinƙa yin 45 minutes ne Allah ya ba mu sa'a Allah ya karɓi ibadunmu Allah ya sa abinda muka karanta ya amfane mu duniya da lahira shi kuma shi Alhaji Sanusi Umar da ya ɗauki nauyin gabatar da wannan tafsiri a shi Glock FM Allah ya saka masa da alheri Allah ya ba shi lada mai ɗumbin yawa Allah ya sa masa ya zama masa hanyar tsira da hanyar ɗaukaka duniya da lahira albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ublik wal qatim lima sabaq nasir al-hajj bil haqq ولا هادي الا صراطك المستقيم وعلى اله قدر الجدار العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين